بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بركم دا wannan safiya ta ranar talata 7 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 dake nan birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin jerin gwanan darussa na tafsirin azumi na iyaye mata wannan shine darasi na uku kenan a cikin wannan jerin giya da muke wataki da mace a alqur'ani kamar yadda aka sani mun fara wato bibiyan tattaunawar da alqur'ani yayi akan wasu daga cikin mata wanda kowace an ambace ta ne saboda darasi da ke cikin rayuwarta da abin da za a ɗauka na izina. A yau insha Allah za mu tafi cikin suratul Naml domin mu ji labarin da Allah ya ba mu na wata mata da ake ce mata Malikatu Saba ko kuma Balqis wanda Hausawa suke mata take da Balqisu mai gadon zinare. Wannan mata Allah ya ambaci tarihinta daga inda Allah ya fara ba da labari wa tafaqqada tayra daga aya ta 20 a cikin suratu An-Naml. Bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وتفقد الطير فقال ما لي لا أهدهد أم كان من الغائبين.
Allah ya fara bada labarin wannan mata daga fadar Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wannan annabi kuma sarki wanda Allah ya bashi sarauta wanda ba a taba ganin irinta ba da tsuntsaye da dabbobi da aljanu da iskanu da komai sirri suna a gaba gare shi kuma in suka yi magana yana ji yana iya magana da su to ana zaune a cikin fada sai Sulaimanu sai ya waiga sai bai ga wani cikin manyan 'yan fada shi ba shine Allah ya ba mu labari ya ce wata faqada tayra sai Annabi Sulaimana ya nemi ina tsuntsun nan yake faƙali sai ya ce mali la'ara alhudhuda mali ya la'ara alhudhuda ina alhudhuda yake ne shi ne tsuntsun wani tsuntsun nan mai daraja mai fasaha am kana min alghaibi shin bai zo zaman fada ba ne yau wato Annabi Sulaiman yana daga cikin ɗabi'arsa kula da mutane da sauran halittun da ke ƙarƙashin mulkinsa don ya ji labarin yaya suke shi ne Allah ya ce wata faqada tsaira ya nemi huda-huda wa qala maliya la aral huda-huda am kana min al-ghaib law adiban lahu
law adiban nahu adaban shadidan aw la fahannahu aw la yatiyanni bi sulṭānin mubīn.
Allah ya bani labari ya ce Sulaimanu ya ce la'adhibannakum wallahi sai na mishi azaba sai ya ɗanɗana kudarsa azaba da aka ce za a yi mai ita ce wato in ya zo ya kasa kawo wata hujja Sulaimanu ya ce to za a cire fuka-fukan shi za a cire mishi gashin fuffukensa yadda zai kasa firfirwa zai kasa tashi la'adhibannahu azaban shadidan azaba mai tsanani aula azbahannahu ko kuma kai a yanka shi a ce aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo mini hujja mai karfi wacce ta hana shi zuwa fadan nan a yau a cikin addinin musulunci ba a cin huda-huda a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe wasu dabbobi guda huɗu ya hana a yanka su daga ciki akwai kudan zuma an hana kashe shi haka nan kawai daga ciki akwai tururuwa daga ciki akwai haka naha an katli arba'i annamla wal nahla wal hudhud was sard ko was surrat ya hana a kashe kudan zuma da tururuwa da tsuntsunan alhuda-huda da kuma kanari to san ya yake ci mishi da wasu ba ko shine gado ko tsuntsunan ne daɗin kuka din to duka an hana kashe shi فما كف غير بعيد
فمن تولى بعيد فقال احط بما لم احط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين
سي الله يجي فما كف غير بعيد سي هدى هدى يي جنكري با مي يوا با واتو لوكتي با مي تساي با سي غاشي يا اسو faƙala sai yana zuwa tun a bakin fada sai aka gane cewa ai sarki na nan yana jira kar za ka gane kuranka jira ka da ya shigo kafin ma ya jira a tuhume shi sai fada bada labarin abin da ya gani bai jira aka ce ina ka shiga ba ko sai ya ce don ka daɗe a haƙƙu bi ma lam tuhib bihi na je na ga abin da baka san da shi ba waji'tuka min saba'in kuma na zo maka daga garin saba bi naba'in yaqinin da labari wanda yake na gaskiya ne idona ne ya gani saba'u sunan gari ne a ƙasar Yaman ai yanzu sunan garin ke nan madinatu saba Allah ba mu labarin ta nan Allah ba mu labarin ta wani waje daban wata kissa na kankana da saba'in fi maskarin ko fi masakin ma'aya wata kissa ce can daban a wani karo can daban sannan ana ganin ma kissar ashabul ukhdud ita ma a ƙasar Yaman ne nan sama irin wallahu alam gari ne dai mai tarihi da daɗe da sha'ani mai girma a cikin al'amuran tarihi da addinai to a wancan garin ne yace na je na ga abinda baka sani ba yanda duk da girman mulkin annabi Sulaiman wanda ya addu'a rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di Allah ka bani sarautar da ba wanda za ka ba irin ta a bayana kuma Allah ya amsa mushi yana da sarauta yana da ƙarfi yana da kwarjini yana da hashiya yana da runduna ta tashin hankali amma ga shi wani ɗan tsuntsu ya je ya ga wani abu da shi bai san da shi ba duk da yawan ma'aikatan shi da yawan ƴan leƙen asirinsa wannan dai na cewa Allah ne kawai yake da ilimin komai amma duk wani ɗan adam to akwai abin da zai ɓuya gare shi na ilimi Allah ya ci gaba da labari cewa inni wajadtu imra'atan
inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim
Allah ya ce inni wajadtu imra'atan tsuntsunan ya ce ranka ya dade na je na tarar da wata mata tamlikuhum tana sarauta a garin Saba'i wa utiyat min kulli shay'in kuma an ba ta duk wani abu da ake ba masu sarauta duk wani abu na sarauta duk wani irin abin wato kayan alat da sarakuna suke takama da shi kamar katon gida na sarauta da abubuwan more rayuwa da suturu da dawakai da ababen shimfiɗa na alfarma wanda dai aka san ana ƙawata hada da shi yace to duk Allah ya ba su wa uce tun kulli shay'in walaha arshun azim kuma tana da wani karaga wata kujerar sarauta babba mai ban mamaki an ce wata kujera ce ko karaga ce wacce take ta zinariya wadda ba a taɓa ganin irin ta ba walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha
wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min duni llah وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
الله يكي وجدتها وقومها سنطن يكي ناسا ليتا bayan wannan karfin mulkin da take da shi kuma na same ta da ita da mutananta abun takeici yasjuduna lishamsi suna sunkuyawa su yi sujuda ga rana a inda gadan nan nata yake na sarauta an ce an yi wani wundu wanda da zarar hasken rana ya fito to sai su fadi ga baki ɗayan su su yi sujuda suna bautata ma rana suna bautata ma sauran gumaka ma wanda ba rana ba wannan shine abin Allah wadare da ya bata duk wancan kayan Allah shirka suna yin mummuna abu mafi muni a rayuwa shine shirka dan haka wannan abin ya tada hankalin shi wannan dan tsuntsu sai yaga kuma cewa dole zai bada labari ya zama gudumawar shi wajen yaki da shirka da tabbatar da tauhidin Allah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi suna bautata wa rana min dunillahi kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma na tarar cewa shaytan ya kawata musu wannan mummunan aiki fasaddahum anis-sabili shaytan ya katange su daga kikkiawar daga hanyar Allah fa hum la yahtadun ba sa kan shiriya Allah ka tsare mu daga bata sai Allah ya ce Allah ya zube
Allah
Allah yace Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun wannan aya tana da fasarori mabambanta amma da yake muna yi ne a gurguje ba za mu tsawaita bayani akai ba Allah yasjudu me ya hana su yi sujuda lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard ga Allah wanda yake fitar da abin da yake boye a cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun ya san abinda suke kuke boyewa da wanda kuke bayyanawa ana kuma fassarawa a kaddara Allah ya haula isjudu cewa ya ku waɗannan mutane ku yi sujuda ga Allah sai zama umarni ne kenan maimakon bayar da labari wannan wajen akwai sujudu tilawa a wajen wanda idan mutum yana karatu to yana cikin mustahabi idan ya zo wajen ya faɗi sujuda ya yi addu'a sajada wajhihi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan yana da cikin tabbatattun wurare na sujuda qala sanandur abunna
allahu
ko
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wannan wato badali ne akan abinda ya gabata ko kuma ce wato sharhi ne akan abinda ya gabata Allah wanda ya san abinda ke boye da wanda yake bayyane shine Allah din nan wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim wanda yake da al'arshi mai girma qala sanandur
qala sanandur asadqta am kunta min al-kadhibin
annabi sulaimana da yaji wannan bayani na sansannin al-huda-huda sai ya ce sanandur to za mu bincika asadqta shin gaskiya ka faɗa am kunta min al-kadhibina ko kuma kana cikin makaryata wato yana nuna mana yadda wannan jagora annabin Allah kuma sarki yake da tsari daga jin labari a matsayin shi na shugaba ba zai dauki mataki kawai ba wanda matakin nan zai iya zama sanadiyan kashe wasu da kama wasu da canza alƙiblar rayuwar wasu al'umma to wajibi ne a yi tasabbut a tabbatar abinda wannan tsuntsu ya faɗa haka labarin yake ko da ba ƙarya yake ba ta yiwu ya rubuta magana ko da ba ƙarya yake ba ta yiwu shi annabi Sulaiman in ya bincike hukuncin shi ya bambanta da hukuncin da shi wannan tsuntsu ya yi saboda haka ya ce sanandur za mu bincika as-sadaqata gaskiya ka faɗa amkunta min al-kadhibina ko ka kana cikin makaryata idhhab bi kitabi hadha nan da ran sai Annabi Sulaimana yace ma wannan tsuntsu idhhab bi kitabi hadha to ga wasiqa zan baka ka je ka tafi da ita fa alqih ilaihim ka je ka wurga musu wannan wasiqa thumma tawalla anhu sannan ka dawo fandur sai a ga ma za yarji'u wani irin reply za su wace amsa za su bayar ga wasiqar innahu
قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كريم
وعلى أبو سليمان يرغب توسيقا aka nada wasiqa aka sanya ta a cikin envelope aka ba wannan tsuntsu ya dauka da bakin sa sai da je daidai wanda dakin ta kawai sai wurga cikin wando shiga wasiqa ta fada a gaban ta da ta dauka sai ta karanta sai ta fito cikin fadarta sai ta ce da su ya ayyuhal malau ya ku yan fada wato wazirai kenan da sauran masu ruwa da tsaki wanda suke zama majalisar fada da ita ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle an wurgo mini wani wata wasiqa mai daraja saboda ta ga yanayin mazubin envelope da aka saka wasiqar da yanayin hatimin wasiqar ya nuna cewa wasiqa ce daga wani babban sarki ba wasiqa ce ga magarba shine ulqiya ilayya lalle an wurgo mini kitabul karimun ga content din da ke ciki innahu min sulaiman
innahu min sulaiman bismillahirrahmanirrahim
tace innahu min sulaiman wannan wasiqa ta zo ne daga annabi sulaiman wato addressing ko sunan wanda ya rubuta wasiqar shine Annabi Sulaiman alaihi salam wanda sarki ne mashuhuri kowa na da labarin shi a duniya a wancan zamanin kuma annabin Allah ne a manzon Allah wa innahu kuma an fara wasiqar bismillahir rahmanir rahim an ce shi ya fara irin wannan style na rubuta wasiqa bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah kamar da gani cikakke bismillah ce wanda ita ce cikon bismillah a cikin alqur'ani na adadin surorin alqur'ani surar alqur'ani 114 kowace da bismillah ta a matsayin mabudin sura a fatiha kuma a matsayin aya ta farko amma akwai sura guda daya wadda ita ba ta da bismillah ita ce suratul tauba sai ya zama a nan ne cikon bismillah kenan insha Allah innahu bismillahir rahman innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle wannan sako ne daga Annabi Sulaiman kuma ya bude shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ana so duk abin da za a bude na keki abu na arziki to a fara shi da ambatan Allah Allah ta'alu alayya Sulaiman ya ce kada ku yi mini girman kai wa atuni muslimin ku taho ku zo ku tuba ku musulunta na samu labarin kuna shirka nuna muku gargadi kada ku yi mini girman kai a matsayina na annabin da Allah ya aiko a wannan zamani ku taho ku zo ku musulunta wasiqa ce gajera mai fasaha wacce ke cikakke ta bada sakon cikakke kuma a cikinta akwai gargadi mai nauyi Allah ta'adu alayya wa atuni muslimi qalat
qalat ya ayyuhal malak atuni
قالت sai tace musu ya ayyuhal malak ya ku jami'an fada ta aftuni ku bani fatawa ku taimaka mini ku bani shawara fi amri game da wannan sha'anin shugabanci da wannan wasiqa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, bazan iya yanke wani hukunci ba har sai na ji menene ra'ayinku me kuke so ayi. Wannan yana nuna kamar da zamu rubuta a gaba, yana nuna kaifin basirar wannan mata da hankalinta da tunaninta, sha'arin da ya shafi al'umma ta gabaki ɗaya, ba za ta iya yin gaba gadi kawai ta yanke hukunci da ra'ayinta ita kadai ba, tana buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe, a haɗa tunani da tunani kafin a yanke hukunci. Da aka ta basu, ta gabatar musu da wannan batu akan cewa a tattauna, a ba ta shawara, ta ce musu aftuni fi amri, ku ba ni mafita game da sha'anin al'amarin nan, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan iya yanke wani hukunci ba har sai ainihin wato kun shaida. Qalu lahal qulub,
qalu lahal qulub wa qulibatin shadidun
Ƙwaru suka ce mata nahnu ulu quwwatin, to ai mu masu ƙarfi ne, gwamnatinmu tana da ƙarfi, muna da makamai, muna da sojoji sun sha tireni, wa ulu ba'sin shadidin, muna da ƙarfin tsiya, kar ki damu don sun ce za su kawo mana hari ko za a yaƙi, karki wani damu, wal amru ilayki, amma dai ke ce shugabanmu, duk abin da ke ganin shi za a yi, fanguri ma za ta amurina, kawai ki gaya mana abin da kike so a yi, karki damu, mu za mu ɗauki matakin da kika yanke hukunci a kai. Kaga su kuma wato sun samu kansu a yanayi na cika baki da yanayi na alfahari da ƙafafa, suna ganin yawan sojojinsu da shirinsu na yaƙi da makaman da suke da shi, yaƙi sai ya zama musu ainihin wato kariya ga wannan sarki kuma annabin Allah. Qalat, sai ta ce,
qalat inna al-mulka idha dakhalu qaryatan aqsamuha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla وَتَدَرَّجَ
يَعْمَلُونَ. آيَةٌ تَتْلُو إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا, لَلَّيْ سُرَاقُنَا إِنْ سُكَ شُغُو وَتَ الْقَرْيَة وَتُوَنِ غَرِي أَفْسَدُوهَا ذَاسَ لَالَاتَا وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّة, سَمَيْدَ مَنْيَن غَرِن سَزَمَ قَسْقَنْتُ, وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, haka suke aikatawa ko da yaushe. Wato tana nuna musu haɗarin kawai a ce a tafi zuwa ga yaƙi. Sulaiman sarki ne mai ƙarfi da ya fi ƙarfin masarautarta, idan har aka bari aka yi yaƙi da shi, idan ya ci garin nan da yaƙi, duk ni da kuɗin nan da muke zaune a kujeru na shugabanci da sarauta, duk za a kama mu a maida mu bayi makasanta, shine waje addu'a izzata aliha azilla, amma da mutanen da ake ganin su manya su zama makasanta, su zama bayi, su zama ba kowa ba, sai Allah ya cika labarin da wata ka'ida cewa wa kadhalika yaf'alu, kuma haka sarakuna suke ci gaba da yi ko da yaushe. Duk sarakuna a ɗabi'ar su idan sun ci gari da yaki, to za su burkita garin, afsaduha, za a rurrusa gine-gine, za a lalata abubuwa na ci gaba, za a lalata tsari su kawo nasu tsarin sabo. Sannan kuma waɗanda ake ganin su manya a wulaƙanta su, a ƙasƙantar da su, ita kuma bata shirya karɓar wannan ƙasƙanci ba. Da aka shawarar da suka bata cewa kawai a ce mishi kule, in ya ce kule a ce mishi cas, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin, da suka ce muna da ƙarfi, muna da tsananin ƙarfi, za mu iya yaƙi da kowa, tana ganin wannan ra'ayin ba ra'ayi ne sadidi ba, wannan ra'ayin a cikin shi akwai hamasa, akwai cika baki, akwai wato abin nan ɗaukar Kano ba gambo, akwai ƙurilla a cikinsa. Don haka tana ganin abu wani tsarin tukunna, shi ta ce wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin,
وَإِنِّي أُرْسِلَكُمْ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.
Yace wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, to ni dai abinda na yanki shawara tunda kun ce wal amru ilai, abinda na yanki shawara shine zan aika musu da kyauta. Mursilatun ilaihim bihadiyatin, zan aika musu kyauta. Fanaziratun, zan tsaya in ga bima yarji'ul mursalun, ɗan saƙona wani amsa za su kawo mu. Bayan da ta ba su shawara suka faɗi ra'ayinsu, yanzu kuma ta ɗauki shawarar take ganin ita ta fiye mata a matsayinta na shugaba ga baki ɗaya, wanda take responsibility kuma yana hannunta. Abinda ta ɗauka shine za ta haɗa kyautata a zo a gani. An ce ta haɗa kyaututtuka ne na kayan alfarma, suturu da kayan amfani irin kwanuka na zinariya da sauransu, kyauta wadda ba a taɓa ganin irinta ba, ta haɗa su akwatuna masu yawa. Tace a ɗiba a kai wa Annabi Suleiman, wato ta gane hikimar cewa kyauta tana rage matsala da gaba tsakanin mutane. Kyauta tana iya sa makiyinka ya zama masoyinka. Kyauta tana iya ba da damar a fahimci abin da ba a fahimta ba. Duk mutum komai rashin fahimtarsa da kuma tsananinsa, idan kullum kana bashi, to zai fahimce ka. A da maza suna yin irin wannan, ko yanzu maza an ce ba sa yin kyauta, sai dai shagin surutu da aikawa da saƙonni iri daban-daban. Amma da saurayi idan ya ga budurwa yana so, to da kyauta yake sai zuciyarta, ya ba ta, in ba ta karɓa ya ba ƙannanta, ya ba mahaifiyarta, ya ba ‘yan uwanta, ya ba kawunta. Sai a ce mutumin kirki ne wallahi, yana da alheri, sai a raja'a zuwa ga alherinsa. Ko da ba da zuciya ɗaya yake ba, ko da ba dan Allah yake ba, ko da haka ne. Amma yanzu ina jin kamar wannan al'ada ta canza. Yanzu galibi abinda maza suka iya kawai shine surutu da yawan kira a waya da tambaya me kika ci, me za ki ci, ina kika je, ina ne baki je ba. Wannan surutu ake jan hankalin miskiniya da kasa bacci. To ɗan adam yana da wannan ɗabi'a. In dai kana bashi, to zai sauke duk gabar da ke a cikin zuciyarsa. Kuma ga alama kenan sarakuna sun daɗe da wannan ɗabi'ar, kamar yadda muka jara. Kuma har yanzu sarakuna da shugabanni da masu mulki suna amfani da wannan wajen siye 'yan adawa, wajen siye duk wani wanda yake ja da su. Kai har ma da malamai waɗanda irin suke takura wa gwamnati su ta sukata, ko irin wanda ake ce musu comrade, wayan gwagwarmaya da suke suka gwamnati, yawanci duka da abin da ake siye suke nan. A ba su gidaje, a ba su filaye, a ba su motoci, a ba su kuɗaɗe, a ba su damammakin da za su samu kuɗaɗe. Da sai ga sa to gaskiya gwamnatin nan ba ta ashe ta kirki ce wallahi, da ba ku fahimce ta ba ne. Kuma ɗan adam duk wanda ya samu, kamar yadda Hausawa suke cewa inda ka ci kifi nan ne argungu, inda ka samu ta nan ne ake alkhairi. To ne ta ɗauki wannan salaf za ta gwada Annabi Suleiman. A cikin kisa an ce, ta ce in dai har ya karɓa, da yanda cewa shi ma duniya kawai yake nema. An ce a cikin kyaututtukan har da kuyangi bayi da bayi mazaje haka tafi da su masu yawa. Sai Allah ya ce falamma ja'a Suleiman.
Falamma ja'a Suleiman qala lakum فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم تفرحون.
الله يكفي. فلما جاء سليمان, yayin da waɗannan saƙonni suka iso inda Sulaiman yake, aka ɗauko daga can aka kawo har inda yake, aka zo aka baje shi ya gansu, sai ran shi ya ɓaci. Ala sai ce atumiddunnani bimali, ni za ku ba cin hanci, ni za ku yaudara da dukiya. Fama ataniyallahu khairun mimma ataku, abinda Allah ya bani na annabta da manzanci da sarauta da ma dukiya da kuke ganin kun kawo to nawa ya fi narku yawa an ce sai dai ce a ja ku da musu wasu cikin taskokin da yake aje kaya su ga irin kayan da Allah ya bashi ina ka gona yan kayayyakin da za a zo da su gida nake da taska iri daban-daban fa ma atani Allah khairum mimma ataku bal antum bi hadiyatikum tafrahuna amma kuna alfahari da wannan yar kyauta da kuka kawo to ku fita idan na arifi Suleiman ya ki karba yawar take su yace tashi fita irji ilayhi
يرجو إليهم فلآتينهم بجنود لا تبالهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
الله يجزي ارجع إليهم النبي سليمان يجزي موسوعه يكاو الناس حكومة جريسة فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَاللَّهِ سَيَنَا زُومُسُ دَسُوجُوجِنْ دَبَا يَدَّ سَكَ إِيَا دَسُ لَنْ تَوْدَ رَنْدِنَا مِي يَوَا يَدَّ بَسَيْنْ رَاسِ دَيْتَ بَا وَلَنُخْرِجَنْ لَهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً kuma sai mun fitar da su daga cikin wannan gari na sabai a wulakance kamar da kike ta fada a baya cewa وجعلوا إذا تعالها أذلة حكي ساكي فرأيكي سينا فتدسوا لك قرن أولا أنشي وهم ساجرون سينا تكيك أسكنشي بس انشي سيكي واسم مسلم تبا لياس طاوة شنهنشي وتونا إنشي وانا الوكير لقناة تكو أي يرجي جينيا بس استقبارين كافر تنسو راس من جبادة جزية كو هراج كو راب يك مسوى نكي سكو بس بألا يكي تزابه لسود جي سيمون ولاد أنتاسو سيمون فتدسوا لك سكنجرن أسكن أسكنشي قال يا أيها الملأ
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
فدعك جعل قيمة والله سأقول نتشي مسلم كنغا فلن نجي أبوه كنغا فلن نجي أبوه كتشوى النبي سليمان لجسكيكي والنبي دعك هكا قوي بلو متاش مكام هنيا مجي ميمش مبايع مسلم تولن شيء زمان لابيهم sai ta tashi ta kama hanya ta fito to wannan gadan nata da aka ce wala ha arshun azim da za ta taho sai ta sa aka kulle shi a wani daki an ce dakin ma kofa bakwai gare shi a kulle wannan a tsara kulle wannan a shira kulle kofa bakwai ta sanya masu jari ta ce su ci gaba da gadin wannan gado ko wannan karaga shi ne abu mafi daraja a cikin abin ta mallaka ta ce har sai in na dawo wani abu ya faru kuma to a sanin da za'a yi Annabi Sulaiman ya samu wannan labarin cewa ta riga ta fito daga garinta ta kamo hanya to sai yana so ya nuna mata cewa shi ya fita karfin mulki kuma Allah ya bashi daukakar da ta wuce nata sai ya ce to yana so qala ya ayyuhal mala'u yace ya ku ɗan fada na ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi a cikin ku wa zai iya zuwa ya ɗauko mini wannan gadan na sarauta ya kawo shi nan kafin ta iso ta zo ta musulunta in ta zo ta gadan ta abin da ta bari a garin su can ta iso ta gan shi nan wa zai mu wannan kokarin kada ku ci bidan
wa tabitu min al-jinn sha'ati tadbi qabla an taquma min maqam
Allah ubangiji ya ce qala fitu min al-jinn sai wani wato al-jinn ifrit shine al-jinn matashi kangarare dama mun ji cewa a fada Annabi Sulaimana akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye akwai iskokai akwai dabbobi duka jama'a shi to sai wannan ifrit ya ce ana aqika bihi ni zai iya kawo maka wannan gado nata qabla an taquma min maqamika kafin ka tashi daga zaman fada na yau yanzu ya zauna da safi watakila sai an yi azhar zai tashi ki to Allah ya so kafin ka tashi ni kuma na je sabai na dauko wannan gado na kawo maka shi nan wa inni alaihi kuma ni game da wannan sako na qawiyyun ina da ƙarfi zan iya shiga har inda gadan yake ba ruwa da wani kullewa da aka yi in dauko shi aminun kuma ina da amana ba zan bantar wani abu koyi na zinariya ko na bai same shi kuma ai wannan yayi kama da irin saurin jirgin sama ko daga zaman mu dinnan yanzu zuwa jirgi yayi nisa ya tafiya ta dubban dauran kilometers wato gina kafinan da azhar jirgi ne tashi da safar nan ya isa Saudiya ke tafiyar da inda kafani sai an yi watanni ana yi inda mota ne ma sai an yi tsawon lokaci to duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga cewa bai gamsu ba wannan yayi nisa yana son wani wanda zai kawo da saurin da ya wuce wannan saurin sai ya ce kai ina cijiyar da wani قال الذي عنده علم من الكتاب
انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ربك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
Ubangiji madaukakin sarki ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitab wani wanda yake da ilimi na littafi wannan an ce shi mutum ne ma ba addini bane yana da ilimi da Allah ya bashi na musamman yace ana atika bihi ni zan iya kawo maka gadan sarautar Balkisu qabla an yartadda ilayka farquka kafin ka kitta ido kafin ka kitta ka dawo kamar haka din nan sai ka ga shi falamma ra'ahu mustaqirran kafin Sulaiman ya gama yin mamaki kana nufin ya zikir kafin in ce tak ka kawo kawai sai ka ga shi ya kawo mai falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadl rabbi Sulaiman ya ce lalle wannan fadala ce daga ubangiji na li yabluwani dan ya jarabta ni a ashkuru am akfur zan gode mishi ko zan butulci wato kafin a gama maganar har ya kawo ya tafi kamar fitar rai kawai sai gashi ya kawo shi ya ce wa man shakara wanda duk ya gode wa Allah fa innama yashkuru nafsi to godiyar shi za ta yi wa amfani idan Allah ya maka ni'ima to wajibi ne ka gode wa Allah annabi Sulaimana Allah ya mishi ni'ima kuma ya kasance mai godiya ga Allah godiyarsa ga Allah shine jihadi da ya tayi da daga kalmar Allah da kuma sadaka da kyauta da ya dinga yi ko da yaushe ya kasance mutum ne mai alkhairi sannan kuma yana da yawan sallar dare da yawan komawa ga Allah sadaka ya koma ga Allah da jikinsa ya koma ga Allah da dukiyarsa ya koma ga Allah ya gode wa Allah da sarautarsa duk abinda Allah ya bashi da sarautar da jikinsa da dukiyar duka ya gode wa Allah da shi to haka ake so duk abin da Allah ya baka a ciki za ka gode wa Allah Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah ta hanyar motsa masa Allah ya baka dukiya ka gode wa Allah ta hanyar yin sadaka da kyauta da zakka da sauran alkhairi Allah ya baka ilimi ka gode wa Allah ta hanyar karantar da ilimin da aiki da ilimin da tawadu da sauraron masu neman ilimi a wajenka wato kowace ni'ima da Allah ya baka ana so ka yi amfani da ita ka gode wa Allah idan ka gode wa Allah sai za ka samu daraja idan ka ci gode wa Allah kai za ka shiga cikin halin ni'asu wa man kafara fa inna Allah ganiyyun karim wanda kuma ya butulce to ya sani Allah ubangiji mawadaci ne ko mai karamci qala nakiru laha arsha
qala nakiru laha arsha nanzu atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun
Allah yace qala nakiru laha arshaha annabi sulaiman da aka kawo wannan gadan sarauta ya ganshi ne mamaki irin nagartarsa da kansa sai ce nakiru laha arshaha a dan canza ma wannan kujera kamanni a dan canza wani tanti a dan rage wani abu a dan kara wani abu sai zama kujera ba kamar take kai tsaye ba amma dai ita ce ko kuma irinta wato yana so ya gwada kaifin basirar matar shin za ta gane sannan ta ƙara shiga cikin ruɗani cewa ya aka kawo kujerar ta nan kuma aka canza mata karma ko kuma ya akai suke da wata kujera ga ta nan kamar irin ta ta shine nakke wulaha arsha a dan canza wa kujerar ka ma sai aka dan canza tanci aka dan ƙara wani kwalliya ana aka dan rage wani a can aka dan canza kushi ko mun gane nakke wulaha arsha nan dur za mu gani inji Annabi Sulaiman kamar da Allah yake babu labari a ta haka bi shin za ta gane shi ta shirya am ta kuna min alladina la yatadu ko ta zama cikin wanda ba za su shirya ba falamma ja'at
falamma ja'at ila a'tada aqshuk qalat ta'annahu wa utina al-'ilma min qablaha wa kunna muslimin
falamma ja'at yayin da ta iso aka zo aka tarbe su aka kawo su fadar Annabi Sulaiman tana zuwa sai ta ga wannan gadan sarauta a gaban shi yana zaune zama irin na sarakuna kila laha kila sai aka ce mata a haka za a shiki kun ga wajen tambayar din ma ba a ce mata a haza a shiki ba wannan ne gadan shi sai aka wuce wannan mataki aka ce haka gadan ki yake wato shi din ne ki gane mun riga mun dauko shi ko mun san shi ne amma haka yake ita ma da yake tana da wayo da ta kalla sai ta ce ka annahu huwa ya dai kama da shi ta gane an canza wasu abubuwa kuma ta fahimci abu sai ta ce ka annahu kamar dai huwa shi din ne sun yi kama da juna Allah ya ce wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin an babu ilimi gabaninta ko mun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'budu
wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin
wannan wani zance ne kamar a ce flashback da ake idan ana ba da labari dama can abinda ya hana ta imani shine bautar gumaka da take yi wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi abinda take bautawa ma bayan Allah ya katange ta daga imani da Allah innaha kanat min qaumin kafirina da can da ma can kafira ce amma yanzu gashi ta taho mun ji cewa ta taho da niyyar musulunta da musulman ya ce nakiru laha arsha ba nan ba da yace abin nan ina ne ma tabu da niyyar musulunta ina kula sha ta nan zuwa ta ta yanka wannan da ya tuna falamma ja'at ila haka za a shiki annabi Sulaiman yana da labarin ta riga ta yi shawarar cewa tun musulunta ba ta yi saboda haka wannan zance ne da yake a matsayin flashback sai aka ce annabi Sulaiman yayi mata wani jini wanda cikin abubuwan da yake so yana mata cewa ita bata kai shi karfin sarauta da sanin yadda ake jin daɗin duniya ba a wani labarin kuma an ce Annabi Sulaiman an siffanta mishi kanta cewa wata mata ce kyakkyawa da ba a taɓa gani irinta ba to sai ji yana son ta a ran shi kuma ya nufin cewa in ta musulunta zai aure ta kuma abin da ya faru kenan saboda haka sai ya gina mata wani dare wannan dainan ne aka ce da ita ta shiga kamar yadda zamu lumu shi qila la hadqul saf
qila la hadqul saf falamma ra'atu hadmathu nujjatan wa kashafat an saqaiha qala inna saqhun mawqatun min qawari قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
da taro sai aka ce to ki shigo kamar inda za a tarbe ta ko inda za a zauna a tattauna kenan aka ce kila laha udkhul sarha ki shigo cikin wannan dogon ginin wani mansion ne dogo gini ya kai ya kawo wanda tun da shi Annabi Sulaiman yana aiki da aljanu wata kila ma a dare ɗaya suka gina wannan gida kuma gida ne na gani da fadi wanda abinda aka shimfida a kasa kamar irin yashi din nan farin yashi da yan dawo suke sakawa a gida ko a ce an dandade ko an saka interlock ko menene to shi abinda aka samu an dandaka kawari wato gilashi ne aka dandaka garin gilashi shi aka zuba a kasa wanda idan mutum ya kalle shi haka kuma abin is transparent ta kasan shi akwai wani kamar irin idan ruwa ko wani fountain yana zubar da ruwa sirata idan mutum ya kalla sai ya ga kamar wani dan gulbi ne kamar wani dan rafi ne haka wanda ya taka kafa shi za ta jike za ta nutse a cikin ruwa to za ka ce ta shigo da ta zo shigowa sai ta kama suturarta sai ta dan tsangare haka kamar mutum zai shiga cikin ruwa sai ya kama rigarsa ko hijabinsa ko abayarsa sai ta tsangare haka ƙaurinta ya fito kuma za ta kama ta haka ruwa sai ka ta yi ƙaranci kenan ko an kura dayinta sai ka ce mata kila laha sai ka ce mata udkhulis sar ki shigo cikin gidan nan falamma ra'atku da ta ga wannan farfajiyar hasibat ulujja sai ta ɗauka ruwa ne wato ruwa ne ya kamata azurfa fari kal wa kashafat an sa kaiha sai ta yaye sitirarta daga barin ƙaurinta aka ce ƙaurinta fari wanda yake da gashi a jikinsa Annabi Sulaiman ya ce mata lallai ki aske wannan gashi ta ce ba zan iya amfani da aska ba sai Annabi Sulaiman ya sa shi ya sa aka mata shaving powder an ce ita ta fara amfani da shaving powder wanda ta shafa a cikin abinda larabawa suke ce ma'annaura ya sa aka haɗa mata wannan powder da ta shafa sai wannan gashi ya fice daga jikinta wannan duka cikin kissa ne ake bada labari sai ta dangale suturarta ta fitar da ƙaurinta kala sai aka ce mata innahu sarhun mumarradun min qawari aka ce ai ba ruwa bane ai yashi ne aka zuba na kayan karas na tangaran ai ba ruwa bane ban saki dangale ki dangale kafarki haba malama ai kin kofsa sai ta ji irin ta ji kunya din shine Allah ya ce mana qalat rabbi inni zalamtu nafsi ce ya Allah na fice kaina a baya da nayi kafirci hayati mini ya Allah wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin kuma daga yau na tuba na musulunta na bi Allah kuma na bi Annabi Sulaiman annabin Allah wannan shine karshen abinda Allah ya bada labari game da wannan baiwa Allah a malikatu sab'i ko Balkisa wadda muka ji an ambace ta a ainihin wannan waje a ta'aliqin da za mu yi a kan shi ne farko kamar yadda muka ji wannan mata sunanta Balkis ana cewa Balkis bintu Shara'i mace ce da ta yi sarauta a ƙasar Sabai wasu malaman tarihi suna ba da labari suna cewa matar hatsabibancinta ya faru da kasancewar uwata aljana ce ba mutum ba ce Allah shi ne mafi sani sannan tabbatar da sunanta Balkis kun ga kamar yadda muka faɗa Qur'ani bai ce sunanta Balkis ba sannan wani hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da sunanta ba in dai ingantacce ne bai zo ba amma akwai athar mawqufai da maganganun tabi'ai su hasan al-basri da makamantansu da kuma abu tabbatacce a labari na tarihi wanda ya bada duniya kowa ya sani cewa an yi wata sarauniya a wani gari mai suna Saba'i a ƙasar Yaman ana ce mata Balkis za mu ga cewa an rubuta tarihinta da yawa amma yi fina-finai na tarihinta iri daban-daban a lokuta iri daban-daban an rubuta littattafai daban-daban na tarihinta kuma har yanzu al'ummomi ba su rushe ba suna labarinta har mu ma a nan ƙasar ana sa ma 'ya'ya sunanta ta yi ma a nan cikin mu ma hala akwai Balkis ba mu sani ba don a dinga wata gyara ta sunanta Balkisu ne gadon zinari ko wannan kissa tana nuna mana da gaskiya abinda wannan kissa take nuna mana akwai muhimmancin wato kulawa da al'umma shugabanni su kula da al'umma kamar yadda muka ji ta bangaren shi Annabi Sulaiman da kuma cewa tauhidi kula da imanin mutane da kula da cewa lalle sun yi wa Allah da'a ba su shirka ba yana cikin manyan responsibility na gwamnati saboda Annabi Sulaiman ana ce mai suna shirka hankalin shi ya tashi ne sai a basi ne tabbatar sun koma sun yi tauhidi saboda kana daga cikin kurakurai a samu shugabanni da masu fada aji ba su damu da imanin mutanensu tun daga gidanka ko gidanki wajibi ne a kula da imanin mutane da tauhidinsu a tabbatar ba sa yi wa Allah shirka wajibi ne akan iyaye wajibi ne akan shugabanni wajibi ne akan malamai wajibi ne akan duk wani mai fada aji domin wannan shi ne asalin abin da Allah ya kawo mu duniya mu zuri mun ji bayani game da tasabbut wato in an kawo labari a tsaya a tabbatar da kuma batu game da kyaututtuka da amfaninsu a cikin rayuwa suna rage kaifin gaba suna kawo ƙauna suna ba da dama a fahimci juna amma kuma kada mutum ya shi kyauta wacce za ta ɓata addininsa inda Annabi Sulaiman da yake karɓa a to min dinna bi malin yace ba zai karɓa ba idan mutum ya san za a mishi kyauta wadda ta ɓata addininsa to haramun ne ya karɓi wannan kyauta wannan mata da ta yi sarauta a mun ji cewa mace ce mai hankali da hangen nesa da zurfin tunani wanda haka ake so a samu shugabanni da jagorori mutane masu hankali masu zurfin tunani masu bin abubuwa sannu-sannu masu neman shawara waɗanda ainihin wato suke damuwa da mutanensu yadda mu a musulunci a addininmu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a yadda mace ta yi sarauta ba ba a yadda a ba mace shugabanci irin wanda wannan mata ta yi ba amma dai ko namiji ne zai yi sarauta to wajibi ne ya zama an kula da waɗannan abubuwan game da shi wanda za a ba shi muƙami ya zama mai ilimi mai hankali mai hangen nesa wanda yake lissafa kaiwa da komowa abubuwa kamar yadda take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha kaza 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 to darasi mafi girma wanda ya shafe mu a matsayin mu na iyaye mata game da wannan mata shine abinda zan karanta mana a ƙarshe wanda na ɗauko shi daga maganar wani malami da yake cewa مثل القصة بالكيس نموذجا للمرأة العاقلة والحاكمة الراشدة والله قصة بالكيسة كما نونا من مثال وتماتا ميهانكلي أنا سو ما تيكي كسن شي ميهانكلي كيك إذا مسوك ودولوا والحاكمة الراشدة إذا ما ميهانجل نيسا ميتناني كما إذا وانا ما تاتا كسن شي شوغباتي ميهانجل نيسا ميتناني كما أكوغباتي تنجدنكي ya kamata ki zama mai hankali mai tunani allati tastami'u li ghayriha wacce take da kunnan sauraron wasu wa tastashiru mala'aha wanda ke neman shawara ya zama kina da hankalin neman shawara agun mijinki ne agun ɗan uwanki ne agun mahaifiyarki ne agun malaminku ne agun kishiya ne dole ki tsaya da neman shawara shi agun likita ne duk wanda shi ya kamata a neman shawara shi ba neman shawara shi kake dinga istibdadi da ra'ayinki akwai matan da suna ganin sai isa ko miji bai isa ya ba su shawara kuma ya saba kira ci Allah kai kasan kai kasan dinki wato ko dinki zaki ki dinga neman shawara wannan irin style da yi wani abinci za a ci me ya kamata ai me bai kamata ba ya zama abu wanda yake shawara to zai zama abin shi kamar da ba shi yake cewa ba shi da sirri amma kuma kurakuran shi za su karanci kun ga sai ta nemi shawara wata aiki da hankalinta ta hangi nesa wala tanfaridu bi ra'ayi ba ta cewa ta rike ra'ayinta ita kadai wala tastabiddu bi qarari ko ta zama mai yanke hukunci ita kadai ba ta sauraro kowa ba thumma ma'a zalika munhazatun lil haqqi kuma ana so ki zama mai karkata zuwa ga gaskiya idan muka ga haka lokacin da ta musulunta duk da karfin hankalinta da karfin mulkinta wannan bai hana ta ga gaskiya ta ce aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin to kada ki ga gaskiya kiki bi a ga miki Allah ya ce kiki a ga miki Annabi ya ce kiki to kar ki zama haka idan kin ga gaskiya to ki dinga bin gaskiya ki hakura da ra'ayinki koda abinda aka faɗa na gaskiya bai miki dadi a ranki ba wannan shine darasi mafi muhimmanci da mace za ta kalla daga tarihin wannan mata da Allah madaukakin sarki ya bamu kamar da muka ambata a baya waɗannan kissoshi da Allah yake bayarwa labarai na gaskiya ko masu cike da hikima da darussa darussan suna da yawa amma mun kebance wannan ne saboda kawai wannan muhalli da kuma muna yi ne a tattakaice dan kada mu biye mu sharhi da mu wannan yake sa wajen aya 25 muka biye mata sai a ga malamin nan ba mu je ko ina ba amma kace yadda muke tafsirin maza haka zabi wannan da aya ɗaya cikin zamu fara muka fara kalele cewa akwai abin da za a fara din kuma akwai abin da malamin suke tsawon da za a fara din amma ba shi muke nufi ba saboda haka ɗan uwa masu albarka iyayenmu mata ina mana wasiya da cewa mu ɗauki darasi daga wannan mata mai albarka ta ainihin wato ɓangaren da muka ji na hankalinta da tunaninta da hangen nesanta da natsuwarta da kuma cewa duk da girman sarautarta da sha'aninta to ƙarshe dai tana ƙarƙashin namijin mun ji cewa annabi Suleiman nan ya aure ta kuma ya sata cikin matan shi kusa annabi Suleiman yana da mata da yawa a wani ƙauli an ce matan shi sun fi guda ɗaya a lokacin su babu haji game da iya matan da mutum zai aura yana an ce yana da mata 100 da sadaka sama da 300 Allah ne mafi sani amma dai haka malaman tarihi suke faɗa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.